الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda muke yi a cikin wannan littafi na Umdatul Ahkam min kalami khairil anas na fadilatu Sheikh al-Imam al-Hafiz Abu Muhammad Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali ibn Surur الجمائلي المقدسي الحنبلي يربط رحمه الله تعالى فيوضا متقبا لغاين مكاقع بابي نقصن كرشي وكتاب نقصن كرشي كتاب الحدود درسينا تمانين دلايا kitabin da ya gabata shine kitabul kisa wanda mun yi magana dangane da abin da ya shafi kisa tun daga kan kisan kai da kuma yin lahani a gangan jikin dan adam sawa'un namiji ne ko mace ko babba ne ko yaro wanda za a yi da ganganci ko da kuskure bi shari'a ta yi bayani ga yadda za a yi solving din wannan problem wannan kitabi shi kuma kitabun jadidun wanda yake bayani dangane da al-hudud wal-hudud jam'u haddin abinda ake nufi da al-hudud iyakoki da Hausa ko kuma shari'ance dokoki na Allah amma dokokin da suke da tsauri wanda idan mutum ya je waje to fa ba za a kyale shi ba matukan an kama shi da hujja ko da shaida ba zai bar wajen ba sai an yi maganin sa saboda gaba shi yasa ake kira da ainihin wannan bangare al-hudud da tsantsan Hausa iyakoki jam'in iyaka shine haddi a shari'ance kuma dokoki ko ka'idodi wanda guda daya za mu kira ki wato haddi haddi in ka faɗa da Hausa ma haka suke faɗi a ce wane an masa haddi duk wanda ka ji an masa haddi ya yi laifi ne idan da bai yi laifi ba za a yi masa haddi ba to sai dai haddodin da malam zai mana bayani a wannan kitab din tunda already ya riga ya fitar da kisasi retaliation to zai yi magana ne dangane da abin da ya shafi harkan fashi da makami da harkan sata da abin da ya shafi zina da abin da ya shafi shan giya da makamantansu hadisi na farko hadisi na 363 حديث دا كرقو عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم أناس من أقل أو قرين فجتووا المدينة فأمر لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلقاء وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا رائي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وساقوا النعمة فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جاء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وثمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستوقون أو يستقون فلا يسقون قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وهاربوا الله ورسوله أخرجه الجماعة. ولا حديث يأوش متفق عليه كده تندهن أخرجه الجماعة جماعة ديو هذا كتكم معلومة حديثي سكتت دوانا حديث وانا حديثي شهرين حديثي نه سبو ليا كنشي مهم اللاباجي لكم مهم بكنشي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه على أنصار متمم مدينة كما يارن جدا منظر الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قدم أناس من أقل أو أرين وأنس متاني لك قبيلا أقل وكما أرين وأنس كما سنتي لك دكا قبيلون يبودابي قبيلون إن العرباء suka kawo ziyara wa annabi birnin Madina, kuma abin da ya kawo su birnin Madina domin su musulunta. Maza Allah ya karɓe su ya ba su baƙonci na tsawon kwanakin da suka zauna a birnin Madina. Duk da kasancewa ƙa'idan kwanaki na baƙo kwanaki uku ne, ba za ka tambaye shi ba, ba za ka gwada gazawanka ba sai bayan kwana uku. Ko a irin halin yanzu da ake fama da shinkafa, sai idan baƙo ya zo zai yi kwana uku tur dare da rana zai goge wuyansa kada a ga kasa wanka, inda har kana son cikakken lada a wajen Allah. In kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu, duk wanda ya kasance yana mai imani da Allah da ranar tashin alkiyama to ya girmama baƙonsa. Sai dai wani malami yana ba da shawari ya ce, kaga irin wannan yanayi mutum ya zo ya biro maka baka shirya ba, kai ko ba za ka iya ɗaukan ɗawainiyarsa kwanaki uku ba, to in ya kwana ɗaya da rabi ka ciri tafiya, sai ka ƙirƙiro tafiya. Kaga in ka yi tafiya duk abin da aka yi a bayanka ba za a tuhume ka ba, kawai sai ka ce ni ma fa an bugo min waya kiran gaggawa, an mini kiran gaggawa, kawai sai ka lauza ka tafi wani wuri. To in ya ga canji, to mai yiwuwa ya nemi canza akala, tunda daman wani abin da zai fito da shi shi ma inda yake babu ne, kwana biyu bai ci abinci ba, zai ce to bari in zo gidan Alhaji Aminu ina gani shi dan dama-dama ne, ya zo ya sauko maka kai kuma ba a shirye kake ba. To dabaran da za ka yi sai ka yi haka, ko da yake Allah tabaraka wata'ala ba a masa wayo, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. In mutum yana da shi ya ɓoye, Allah ya san. In baka da shi, baka da shi, kana da uzuri. Amma ka'ida, duk mutumin da ya zo maka ko bashi ne, ka je ka ci bashi, domin ka ci bashi da kyakkyawan niyya Allah ta'ala zai taimake ka. Malamai suka ce a ƙarƙashin wannan ya gwada duk wanda yake shugaba wani lokaci sai dai ya yi haƙuri, ƙwarai da gaske sai dai ya yi haƙuri. Kana zaune za a ce ga mutanen waje kaza su zo su kwana biyu, bayan sun tafi a ranar da suka tafi baka gama settling ba, za a ce ga mutanen wuri kaza su ma ka karɓe su su kwana biyu su kama hanya su tafi. Shi yasa kun ga tsarin gwamnati suka ce duk shugabanni akwai provision ɗin da ake musu a cikin budget wanda bai shafi albashinsu ba, bai shafi allowancinsu ba. Yanzu ko a gidan gwamnati inda za ka sauka a kan gwamnati, misali gwamna, za ka je kana baƙon gwamna, ko kwana nawa ne za ka yi, za a baka ɗaki, a baka abinci irin wanda ka zaɓa, kuma abincin da za a yi maka ma serve yourself, bibi da kanka, ba faɗi bi da kanka na Hausawa ba, don ana iya kawo maka ƙaton kwanon ɗumame a ce bibi da kanka, ba haka ake nufi ba. Bayan an kawo maka ɗumamen ma sai an dafa indomi, bayan an dafa indomi sai an dafa taliya da ganye, sannan a gefe ga farfesun kaji, ga na kifi a gefe, ga koka oil, ga kunun gyaɗa, ga kwastat. gwamnati ne yake fana ko shi ne safi wasan amma ban ka zauna sati ɗaya ka ɗanyi mulmul ka kama hanya ka tafi ka isa ƙauyenku da ƙyar to baka isa ka yi magana me yasa ba a gyara muku hanya ba ko ba ka bane Allah ya kyauta wannan kenan malamai suka ce wannan ya gwada annabi a matsayinsa na jagora kuma shugaba mutane iri daban-daban suna zuwa wajensa amma abin da ya kawo waɗannan mutane domin su musulunta ne suka zo suka musulunta suka zauna a birnin Madina sai dai zaman Madina bai karbe su ba saboda sun ta samun cututtuka iri daban-daban kuma ana samun haka mutum zai iya zuwa wani gari sai ka kasance garin bai karbe shi ba ko saboda tsananin zafi ko saboda tsananin sanyi sai kasance bai karbe shi ba to amma zalim birnin Madina kuma daban ne domin duk wanda ya zo ya gagara zama a birnin Madina ya ji Madina ta dame shi to ga dukkan alamun munafiki ne in dai haka kawai amma abin da ya shafi rashin lafiya ne zafi ya dame ka kana yawan amai ko duk abincin da ka ci cikinka yana gurɓacewa to wannan da ɗan sauƙi sauran kuma sai a bari wa Allah tunda ba a ce mutum ya zauna a inda zai halakar da kansa amma ita Madina annabi ya ce kamar zuga zugi ne tana kore miyagunta wasu malamai sun ce a daban da yanzu wasu kuma sun ce har da yanzu tunda yanzu ka je za ka haɗu da mutane iri da wannan wani ma zai cuce ka wani zai ɓata maka rai a cikin birnin Madina Allah ya kyauta na'am to faje tawawul Madina shine sai suka cutu da zama a birnin Madina shine faje tawawul wato yanayin wezan wajen bai karbe su ba suka yi ta fama da ciwon ciki fa amara lahum annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi liqa sai annabi yace a keɓance musu waɗansu raƙuma masu ciki ko kuma masu shayarwa waɗanda suke da ƴaƴa suna da nono da yawa su je su zauna tare da su a bayan garin Madina tare da mai kiwon waɗannan dabbobi da dabbobin wa amarahum an yashrabu min aqwaliha wa albaniha kuma ya musu umurni yace su sha daga bawalin da kuma nono waɗanda suka san yadda ake haɗa maganin sun san yadda ake haɗa maganin sun ce kusan kowane irin maganin ciwon ciki ko ciwon ciki yakan yi maganinsa bawalin ba da yawa ake sawa ba akan haɗa da nono sai a sha wannan ya gwada bawalin dabban da ya halatta a ci naman ta ba na jasa ba ne saboda ya halatta a ci naman raƙumi saboda haka da bawalinsa da kakin raƙumi ba na jasa ba ne ya halatta a ci naman saniya da bawalin saniya da kakinta ba na jasa ba ne sai dai idan saniyan tana cin najasa kamar yadda yake kaza kashin kaza ba najasa ba ne amma in tana cin kashi kuma to ta koma jallala saboda haka dole a yi ta kazan ban yasa waɗannan umsu da suke ganin agwagwan da aka batta tana shiga kwata musamman kwatan da yake gaure da kashin mutane to indai za a yanka ta kamata ya keɓance ta a wani waje sai ta yi kwana da kwanaki ko sai ta yi watanni gwargwadon yadda masana kiwonta suka yanke ana ba ta abincin da zai tsaftace namanta saboda wannan najasa idan ana ci yana yin tasiri a cikin naman dabba saboda haka shi yasa ake so a yi ta kazanzan ko da ma ƙananan dabbobi ne saboda haka a takaice duk dabban da ya halatta a ci namanta to bawalinta ba na jasa ba ne kakinta ba na jasa ba ne abinda ake nufi da wannan magana da za ka yi alwala a gidanka a gidanka, sai ka zo, sai wata dabba ta zo garin cilla fitsari sai ta cilla maka, to ba sai ka wanke wannan fitsari ba. Gashi muna gani a sallolin Juma'a a da, ko idan masallaci ya cika, ba za a yi sallah a interlock ba, mutum zai yi sallah kan yaki ko a ƙasa, ba mamaki zai yi sallah kan kashin awaki, ya yi sujada a cikin kashin tumaki, haka ne? Wani lokaci ma ba isa a ba sai a samu kashin shanu ne, amma dai ya bushe, to wannan ko ka tsaya a kai kai tsaye ko ka yi sujada a kai, sallanka ba ta baki ba, saboda ba najasa ba ne. Amma ka ga idan kashin kare ne ko kashin kura, to ka ga wannan kuma dole a yi taka tsantsan. Ina fata an gane. Amma lalle ya tabbata bawalin raƙuma magani ne, kamar yadda yake nonon kuma magani ne. Idan mutum yana fama da shawara, ana kan menene gwazar mako? An san gwazar mako? Ka girgiza kai, ka san gwazar ma? Kai ka sani, mataimakinka bai sani ba, kai dan gidan malam fa, ba ka san gwazar ma ba? Menene ake faɗi a nan? To, okay, haka ake faɗa a nan ɗin ma, maganin shawara ko magani. Amma ni ina ganin mutanen yanzu aka jika musu gwazar wannan ma za su gyaɓo, kamar yadda mutanen da kunuwa ke yi, in aka dama kunun aka dama kunun akan samu wata tsohuwa ce wanda ba ta kyama, in ta haɗa, in kana fama da shawara ko malaria akwai yadda suke faɗa. Mutum ya zo ya kurɓa ya rufe idonsa ya kurɓa ya cika cikinsa ɗin mai kuma kusa wani abin mamaki a daɗin sau da dama mutane suka yi amfani da wannan suna warke, in ka ga mutum bai warke ba to zai mutu da ciwon, wani abin mamaki. A juji za a ji a yi ta tonowa, amma sai jujin da ya jima, gwazar man ma akwai mai maiko. Allah ya kyauta. Wannan dai muna bayani na ainihin tsarin shari'a ne. Akwai abin da yake inda magani ne, to musulunci ya ba da dama, sai dai akwai haramun a ciki, yanzu kaman giya. Ba yadda za a yi mutum ya yi magani da giya. Wasu sun ce in ka ga mutum ya kurɓi giya a matsayin magani, to wani abu ne ya makale masa a wuya aka ce a nemo ruwa ka rasa ruwa, yanzu kamar Saharar Larabawa wani lokaci kafin a samu ruwa ji daɗi. Amma mu yanzu a nan a ce a rasa ruwan da mutum zai kurɓa, kaga yana da wahala. A rasa ruwan da mutum zai kurɓa sai giya, to sai ina aka samu giyan? A gidan wa aka samu giyan ko a motan wa? Ai, akwai matsala. Amma ka ga in dai fiyon wata ne ko na gora ne ko na jarka ne, cikin sauki za a samu. Wani ma an ce dauko bokiti guda ya watsa maka, zai nemo bokiti guda ya watsa maka, bayan wanda ma za ka kurɓa wani abu ya wuce. To amma su a Sahara ana iya samu, a ce a samu ruwan da mutum zai sha don wani abu ya wuce, musamman ma a ce kamar kayan kifi yana bukatar sai ka sha da yawa, wani abin ma sai yana da kauri-kauri, shi ne zai tura shi, in ya soki makogaronka kuma zai jima kafin ya wuce. Wannan kenan. To waɗannan bayan Allah da aka tura su suka je, sai suka zauna suka sha bawalin raƙuma kuma suka sha nonon raƙuma, santalaku shi ne suka kama hanya suka tafi abinda Annabi ya faɗa musu, suka yi ɗari bisa ɗari. Falamma sahu, lokacin da suka warke, suka warke suka yi ƙarfi don ya taimaka musu, suka dawo da kuzarinsu, sai shaiɗan ya sawwala musu abu mai muni. Makiyayi da shi da matarsa, shi kadai ne tare da matarsa, su kuma suna da yawa sun kai goma, wasu ma suka ce sun kai goma sha. Sai suka tattauna a tsakaninsu suka ce abin da ya kamata shi ne su kashe makiyayi, su kora raƙuma, su naushi hanya kaza kafin a samo su sun yi nisa. Saboda haka suna barin yankin birnin Madina sun kubuta. Shine suka kama shi suka ba shi wahala, aka ce suka kwakule masa ido, suka wahalar da shi a rana, suka kashe shi, suka soke harshensa da ainihin kaya, za mu ce farar kaya ko kuma gaude, suka jefar da shi a rana, suka ɗaure matan. Saboda ko da a zamanin jahiliya mace ba a fara da ita, ba a cika mata kisan gilla ba, suka kora dabbobin, kuma duk raƙuman da suka kora ɗin biƙa wanda suke masu shayarwa an ce ba su kai 20 ba. Kun ga ba wai dukiya ce mai tarin yawa ba, ya kamata a ce kamar raƙuma 30 ko 40 ko ma 100 ne, shi ne har za su yi haka. Wani lokaci mugun mutum haka yake, a kan kankanin abu sai ya kisa saboda zuciyarsa. Shi ne suka kama hanya suka tafi, sun shirya wannan, sun yi zuwa wayewan gari. Labari bai yi sojan Annabi ba sai da rana, sai da rana tsaka. Waɗansu sun zo wucewa sai suka ga matan a daure, shi ne take musu bayanin ga abin da ya faru. Shi ne aka sanar da Annabi ga abin da ya faru. Sai manzo Allah ya ce to suwaye jarumawa? Shi ne aka samu masu ƙoƙari waɗanda ba ma tare da abin hawa ba, waɗansu da gudu suka kama hanya suka fita da ƙafa, suka kama hanya, aka samu mutane masu yawa suka je. Lokacin sun yi nisa, ikon Allah, aka je aka kamo su. Bayan an yi lahani ma wasu daga cikinsu, aka kawo su wajen Annabi. Da aka kawo su wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, saboda abu bai yi kyau ba, abu babu daɗi abinda suka yi. Duk wanda ya je ya ga makiyayin sai ya ji wani iri. Saboda haka tunda an kawo su wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, zai ce to abu na farko, yadda suka kwakule masa ido haka za a kwakule musu. Ba a san yaya suka wahalar da shi ba, yawan wahalar da suka yi masa, suka wahalar da shi ba, za a sanya su a rana. Bayan an kwakkwakule musu ido, aka sanya su a rana, tsananin rana na birnin Madina yana dukansu, suna ce a ba su ruwa su sha. Aka zo aka faɗa ma Annabi, ya ce kar a ba su ruwa su sha. Haka a ƙarshe aka kashe su. Shi ne Allah ta'ala ya saukar da aya a dalilin haka, innama jaza'u allazina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yaqawna fil ardi fasada an yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al ard dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adhabun 'azim. Wannan aya ta sauka saboda haka wannan yana babin fashi da makami ne. Duk inda ka ji an yi maganan fashi da makami, ba wai ya tsaya akan sata ba ne kawai, akwai zubar da jini, akwai mugunta, akwai keta, akwai zalunci, kuma akwai ketare iyaka. To su ma yadda suka yi abin da aka yi musu ke, aka ce wannan shi ne hukunci. Ba mamaki wani zai zo ya ce ai idan mutum ya yi yadda ya yi bai kamata a masa ba, kamar babu tausayi a ciki. Musulunci ya ce yadda mutum bai gwada tausayi ba wajen kisa, shi ma ba za a gwada masa tausayi ba wajen ramakon gayya. Duk da kasancewa cikin mutane akwai waɗanda aka ce su yi irinsa ba za su yi ba, amma akwai masu zuciyan dama suna jin haushi. In dai mutum ya ga wancan aka ce ya rama ma, wani zai rama. tunda abinda aka je lahira lada za ka samu tunda ba mugunta bane saboda haka wannan ya gwada famani tada alaikum fa tadu alaihi bimithli ma tada alaikum wa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bihi tunda aya ta ambaci haka to abinda ya faru da waɗannan mutane kenan saboda haka falan ma sahu lokacin da suka warke قتل رأي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحب النعمة سكا ككي مكيائن النبي سكا فور دبوبين ألن ياتي النعمة دبوبي أنا نشم وطن نراكما هو حد إن كانانا ما تند حد كانانا دبوبي أنا يجي النعمة كنغكي نن أمس الهيري سكما سنساكا دمومونا أبين دمو في آيو متانين ينزوكي mafiya yawan mutanen yanzu abin da suke mutum zaka masa alheri zaka yi masa goma na arziki kamar yadda Hausawa suke fadi zaka yi masa dare shi kuma ya maka tsakar rana zai maka tsakiyar rana zai maka wa allimuhu rima ya ta kulle yaumi wa lamma ishtadda fa'iduhu ramani wa kama lamtuhu naqma alqawafi wa lamma qala qafiyatan hajaji ko dalibi ne ka karantar da shi in yayi wuya murkusa ka sai ko dalibi ne wata rana zai ce kai malam saboda babu tsari babu tarbiyya balle kuma a zo a samu malaman da su ko ba sa koyar da tarbiyya to daliban su suka taki suka zama malamai ya kenan duk za a zama yan iska kenan domin idan malami bai da tarbiyya to kaga dalibai ma suka taki rakin tarbiyyar su sai ya fi sana malamin alhali a da ba haka yake yi ba amma yanzu za a koya wa mutum ran da duk ya samu wata kafa sai ya sharɗe ta gaba daya ya taka kai murkushe kai wuce to shi yasa za ga waɗansu sai suna baya-baya ko an zo mai maka koya maka abubuwa guda goma daman sirrin guda goma ne zai barka shida lokacin da ka daga ka faɗa ka zo zaka yi abuce da to ba akwai saura dama akwai sauran mudu ba koya maka kai tabi ba za ka koya maka ba aka ce ai wannan zaka fike da daftar sai saboda haka yana da kyau idan mutun yayi maka alheri karka manta wa hal jazaa'ul ihsan إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان إذن أمك ميكو كيكو كري كي ميكو إذن أمك مومونا كيكو كري كي ميكو إذن مذاك إيا بك راما نكو تنكو تن أبن دا أكي بك سبو دن أنجي لاحرا أسامو سوكي الله سامو داكي أما دي دا غنان دامو فهمتوال أن متعني بسكو تابا باية قسكيا بسكو تابا فجاء الخبر في أول النهار هي تالا باري يزوم النبي جرانا وبعث في آثارهم كنا النبي أيكا أبيسي ولما ارتفع النهار جاء بهم لوكة جرانا يلقوا وجن يما كينا في أكذو لسو فآمر بهم النبي سي أمرني فقطعت أيديهم يتي أينك هنا ينسو وأرجلهم دقفا قوانس من خلافهم daga gaɓoɓi daban-daban tun da daman aya ta ce an yi kattalu au yi sallabu au to kaɓa aidihim wa arjuluhum min khilafin malamai sun ce au ɗin nan littafiyin ne walam sun ce au littartibi ne amma jumhurul ulama suna kan littafiyin ne domin duk wanda ya tsoratar ya yi sata ya yi kisa to abinda za a yi masa daban-daban ne duk wanda ya tsoratar ya yi mugunta ya yi keta bayan ya yi keta ya yi kisa ya yi sata kun ga yana da yawa da wanda ya shahara kusan shi yake tsire shi shi idan za a kashe shi ko bayan an kashe shi sai an fitar da dawarsa mutane su tabbatar cewa wane ne domin a samu natsuwa da kwanciyar hankali an kawo shi da farko amma tsira mutum mafiya yawa sai bayan an kashe shi ne ake tsira domin a gwada maka cewa lalle a fitar da ki koda kisan wulakanci ya kai masa a nuna ki domin mutane su ji hankalin su ya kwanta kuma idan mugu ne mabarnaci ne ko dan ta'adda ne duk an masa haka ba wanda zai tausaya masa duk wanda ya tausaya masa ma wawa ne ko kuma shi bai shiga hannun bane inda ya shiga hannu ko wannan nasa ya shiga hannu ya ji yadda sauran jama'a suke ji na alhaini da bace rai da takin hankali da ba zai tausaya ma waɗannan mugayen mutane ba idan an musu kisan mulafin ko an dire su to waɗannan annabi ya yanke hannayensu da kafafuwansu shi ne abin da ba mu ambata ba can baya wa sumirat ayunuhum kuma yasa aka kwakule idonsu wa turiku fil harra aka bar su a bakin duwatsun nan na birnin makka ko na birnin madina idan ka duba tun daga madina har makka za ka ringa ganin duwatsu wannan shi ake kiransa al-harra duwatsun da za ka gansu bakake ne bakake yadda ka san gawayi haka za ka ringa gani sai ka dauka cewa an ɗiba aka kawo murhu ma za su yi amfani alhali duwatsu ne ba gawayi ba ne ba cakwal ba ne na yastaquna suna neman a ba su ruwa fala yusqauna amma ba a shayar da su ruwa me yasa annabi ya musu haka saboda abinda suka yi ba makiyayi ba domin haka ba musulunci ya ce mutumin da ya yi zina za a jefe shi a jefe shi kawai ba a masa azaba gradually amma duk mutumin da ya azabtar gradually sannan aka kama shi to shi ma haka za a azabtar da shi gradually wato ɗaya bayan ɗaya ina fata an gane to yadda suka yi haka annabi ya yi musu suna neman a ba su ruwa duk da kasancewa manzo Allah mai tausayi ne sahabbansa ma masu tausayi ne amma annabi ya ce kar a ba su saboda haka an kashe su da kishin ruwa domin saboda su ɗanɗani irin abin da suka yi wa makiyayi kuma don kar mu manta suna da yawa suka kashe mutum nawa mutum daya da aka zo aka kamo su dukansu dukansu aka kashe su ko an zabi waɗansu daga cikinsu dukansu aka kashe wannan ya gwada duk waɗanda suka yi taron dangi suka kashe mutum guda idan ya tabbata dukansu kashe su ba wannan mun sha bayani ba a cika samu ba in dai ba ta ɓangaren yaƙi ba a wancan lokaci amma a zamanin Umar akwai lokacin da aka samu waɗansu sun yi taron dangi sun kashe wani aka kamo su dukansu sai wasu sahabbai suka ce gaskiya sun yi yawa a zartar musu da hukuncin kisa tunda taron dangi suka yi wane ne asali ya kashe ba za a iya fitar da shi ba mai idan sanduna ne suka ɗauka mutum goma suka ɗauki sanda suka yi ta jibgan wani ba mamaki mutum ɗaya ne ya kashe shi a cikinsu sai mutum ɗaya ne mai yiwuwa waɗancan sun daka shi bayan ya yi laushi wannan da ya zo ya kwaɗa masa guda ɗaya kawai sai ya ƙara sa to amma yaya za a yi a gano shi tunda idan an zo ana neman shaida Allah tabaraka wa ta'ala zai yi wahayi ne ko zai yi magana sai ce ga asalin wanda ya kake ko zai turo mala'iku saboda haka idan ya tabbata dukansu goma sun haɗu to dukansu goma za a kashe shine sayyidina Umar ya yi insistin akan wannan hukunci walau sahabbai suka ce kai rai guda ɗaya a kashe mutane da yawa shine shi kuma ransa ya ɓaci a matsayinsa na jagora na shugaba na khalifa shine ya tashi ya musu jawabi ya ce ba wannan kalai ba law tamala ahlu san'a ala qatl rajul wahid minhum ya ce laqataltuhum jami'a ya ce wallahi jama'a ina sanar da ku kowa ma ya sani wallahi da mutanen san'a dukansu za su taru ba mutum goma ba ko ɗari ne suka taru suka kashe mutum guda kisa irin nan wulakanci ya ce duka zan kashe su gaba ɗaya kuma abinda sayyidina Umar ya faɗa shi ne sai ta Allah ya ce walakum fil qisasi hayat saboda in mutane da yawa za su yi taron dangi su kashe ba za a kashe su ba to maimakon mutum ɗaya ya je kisa sai ne waɗansu su ta yi da shi yasa aka ce ko mutum 100 ne suka haɗu suka kashe mutum daya to hukuncin su kisa ne kamar abin da ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam.
Qala Abu Qilaba, Abu Qilaba yace fa haula'i, kun ga waɗannan mutane saraku sun yi sata wa qatalu sun yi kisa wa kafaru ba'da imanihim, kuma sun yi kafirci bayan imaninsu sun yi ridda.
A can bayan mun karanta duk wanda ya yi ridda hukuncin sa kisa ne. Kun farko ma an kasan za ka yi ridda karkashe musulunci. Saboda musulunci ba zai tilasta ka dole sai ka ci gaba. Sai dai in ka hana musulunci zaman lafiya ne kuma zai yake ka. Ko ka zauna lafiya ko ka shiga musulunci. Ko kuma ka bada jizya. Ɗayan abubuwa guda uku ne. Amma mutum ya shiga musulunci ya fita, in dai akwai ƙarfin musulunci ƙarfin shari'a ba za a bar shi ba. Waɗannan mutane sun yi ridda, saboda abinda suka yi ɗin da ridda ne. Musuluncinsu da suka karba wajen Annabi ba musuluncin gaskiya ba ne. Na'am.
Wa harabullaha wa rasula, kuma sun yaƙi Allah, kuma sun yaƙi manzon Allah.
Kaina suka yaƙi Allah. Ai mutum bai yi sai ya yaƙi Allah ba, kai tsaye ba, mutum bai yi sa ba.
Ko gidan sama hawa nawa aka yi,
aka ce ka hau can kwaloluwa ka yaƙi Allah ba za ka yi ba. Kai ma ka sani. Menene yaƙan Allah? Shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya yi halittarsa, saboda makiyayi ne mai yiwuwa talaka mara galihu, kawai don yana makiyayi ku yi masa taron dangi. Rai fa Allah ne ya halitti ransa. Ya sa malamai suke bayanin cewa duk wanda ya kisa, tawa'un abin da ya kashe, namiji ne ko mace, ko musulmi ne ko ba musulmi ba, to sai ya yi azumi. Saboda raina Allah ne. Allah da zai yi ransa bai nemi shawarinka ba,
ko na 'ya'yanka ne.
Allah bai nemi shawarinka ba.
To Allah ya yi ransa kuma ka zo ka kashe rai ɗin ba tare da gaskiya ba, daga yi haƙƙin ba zai yi ba.
Saboda haka ka shiga hurumin Allah, ka taɓa haƙƙin Allah.
To in ka taɓa haƙƙin Allah ko to kana neman yaƙan Allah ne. In ka taɓa mara galihu to kana neman ka yaƙi Allah ne, tunda haka Allah ya ga dama ya ajiye mara galihu cikin rashin galihu.
Ka gan ka raina shi ka ce bari ka wulakanta shi, to nan ma kana neman yaƙan Allah.
Ka gwada kai da Allah ya baka dama ko ya baka kwawa ko ya baka kuɗi ko ya baka ɗaukaka,
kamar ka fi kowa kenan a wajen Allah alhali ba haka ba ne. Kun ga duniyar nan Allah yana ba da ita ga wanda yake so da wanda baya, amma lahira Allah baya bayarwa sai ga wanda yake so, amma wanda baya so Allah ba zai ba shi lahira. Kuma wani lokaci duniyar nan idan Allah yana ƙaunanka sai ya hana ka duniya, saboda Allah ya riga ya sani in ya baka duniyar za ka lalace. Sai duniyar za ka da muna da kuɗi da dukkanmu muna da sama da miliyan 100. Ni dai ba zan zauna karatun nan ba. To ina tsamman kuma mai yiwa ba za ku zauna ba.
Ina da dai miliyan 100
kai zai yi wahala. Mun ko na zauna karatun ma gefe na, ya kamata a ce dambun nama ne ina yi. Kwarai da gaske. To Allah ya taimake mu. To ya sa wani lokaci ma gara ma ka dake. Don za ka fi mika wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Idan kana da ke abin ya yi maka yawa, haka kawai feta ji kanka na kumbura. Kuma wallahi ko sa'an mahaifinka ne ya faɗa maka wata magana, in ga dama kana iya gugunce shi da mahaifi. Ko ba abin da za a yi. Ba abin da za a yi. Kun san hatsari ne a ce mutum ya wulakanta sa'an ubansa. Hatsari ne babba. Balle ya wulakanta ubansa. Don idan ya wulakanta sa'an ubansa to zai wulakanta ubansa. To mutumin da yake da kuɗi ko yake da mulki ba abin da ba zai yi ba. Ba abin da ba zai yi ba.
Da shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake hana waɗansu kuɗaɗe ko arziki, yake hana waɗansu mulki.
Saboda ko da talaucin ya buge ka kana kishin gida gindin bishiya, za ka yi ta subhanallah, subhanallah.
Wani lokaci ma subhanallah in kana faɗa hankalinka ba ya jikinka.
To amma dai ko ba komai dai ya fi baƙar maganin da za ka faɗa, ko ainihin kalman da bata dace ba wannan kenan saboda haka sun yaki Allah subhanahu wataala sun yaki manzon Allah mutanen da suka zo suka ce sun karbi musulunci suna tare da manzon Allah binnin Madina saboda rashin lafiyar da ya same su annabi ya tauke musu yace musu ga magani mai sauki kuma magani mai albarka suka je suka warke bayan sun warke aka ce suka yi ulul saboda sun ji karfi sun samu lafiya suka kashe makiyayin annabi suka kora dabbobin wanda dabbobi ne ba ma na annabi bane na sadaka ne yana karkashin jagorancin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka wannan ba ya kan manzon Allah bane ai sun yaki manzon Allah ne kamar yadda suka yaki Allah subhanahu wa ta'ala yasa Allah ta'ala ce innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wannan shine yake kiransa haddu al muharib aw al muharibina aw haddu al haraba wannan shi ake kira al haraba al haraba wal hiraba shine wanda za a yi mu muna ce akwai haraba ko haraba da musallaci akwai rahaba da musallaci ko da Hausa kenan amma da Larabci to haraba yuharibu kamar mutumin da zai zo yana muharabata mutumin da zai zo yana yakanka kana kokarin kakkaucewa to shi kuma yana son sai ya wulakanta ka sai ya kankantar da kai to wannan hadisi kenan akhrajahu al-jamaa to sai hadisi na 364 shi kuma zai magana kan hukuncin dina ne an ubaydillah ibn abdullah ibn utba ibn mas'ud an abi hurairah wa zaid ibn khalid al-juhani radiyallahu anhum annahuma qala إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قل قال إن ابني كان عفيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فابتديت منه بمئة شاة وولية فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتدريب عام وأن على امرأة هذا الرجل الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوجيدة والغنم رد عليه وعلى ابنك جلد مئة وتقريب آف وأن على امرأة هذا الرجل وقد يا أنيس لرجل من أسلم على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرجمت wani hadisi shi ma labari yake bamu na wani hukuncin abin da ya faru wani mutum ne ya dauki ma'aikaci dan gwadago to ma'aikacin yana aiki a gidansa ne yana shiga ko ina cikin gidansa sai ya saba da matan gidan da ya saba da matan gidan sai ya zina da ita sai suka yi zina sai abu ya fito fili aka zo kayya 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 shi mai yaro shi ma gashi mijin mata gaki suka ce to ayin babu annabi ne yake rikici in akwai annabi kamata ya je gaban sa shine mai yin hukunci ko mai magance rikici shine suka je gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam suna zuwa sai mijin matan ya fara magana su ce ina hada ka da Allah ina hada ka da Allah kai hukunci tsakanin mu da littafin Allah sai dan yayi ta sai ce kai hukunci tsakaninmu da littafin Allah amma ni ka fara bani dama in magana to yadda shi wancan ya zo garau haka annabi bai ce komai ba amma da wannan ya yi magana ƙasa da shi saboda ya fi shi ladabi sai manzo Allah ya ce shi wanda ya fi ladabi ɗin ya fara magana wanda ya zo garau ɗin ya bari sai ya sauka tukuna kun san wani lokaci ana haka shi yasa ko kai ne ma za ka yi shirya a gidanka wani ya zo garau garau ko mata biyu mai mata biyu bari mu fara da kan mai mata biyu duk wanda yake da mata biyu ko mata uku wanda za ta zo ba da farko karka yadda ka dauki haske, ko matan cikin gida suna faɗa na faɗa ko suna ji na faɗa. Yes. Saboda ana iya samun wata ita ce ba ta da gaskiya, amma kuma za ta tsakana don baka yi a hankali ba, sai ka yi hukunci wanda yake ba daidai ba. Mai mata ɗaya bai san wannan ba. Ina magana ne da masu mata biyu ko sama da haka. To shi yadda ya zo garau-garau, Annabi da ya saurare shi, tunda already yana neman a yi masa ƙarin bayani, amma bai biyo ta hanyar da ya kamata. Kuma da yake mutanen ƙauye ne, wani lokacin mutanen ƙauye kun san da bambanci wajen tarbiyya tsakaninsu da mutanen birni. Sai dai yanzu mutanen birni abin da yake ɓata su cin amana da ƙarya da yaudara. Ko da yake su ma mutanen ƙauye, wanda yake noma a ƙauye ya sa mutanen ƙauye su ne na ga waɗansu sun fara dariya, wato abin ya taɓa su. Amma da mutanen ƙauye sun fi mutanen birni amana. Allah ya kyauta. To shi yasa da ɗayan ya yi magana sai Annabi ce ka fara magana. Sai ya ce yaro na, ya ce ma'aikaci ne a wajen wani, ya saba gidansa ko ina yana shiga, tabbas sai ya yi zina da matarsa. Ni kuma da aka faɗa mini, aka ce hukuncinsa shi ne kisa, tunda yaro ne ƙarami wanda bai yi aure ba, saurayi ne, aka ce hukuncinsa kisa. Ni kuma ina son yaro, shi ne sai na samo raƙuma na ce a fanshe shi, ni zan miƙa waɗannan raƙuma maimakon a kashe shi a bar mun yaro. Sai na sake tambaya, sai aka ce a bulala za a yi masa guda ɗari, sannan kuma za a kai shi kurkuku na shekara guda domin ya yi hankali. Da ce inda muka tsaya, amma matar da ya yi zina da ita tunda tana da aure hukuncinta kisa. Saboda haka wannan shi ne abin da ya faru. A takaice sai ya faɗa ma Annabi, kuma manzo Allah ya gani shi wancan mutumin yana ji, ya ce haka ne. Sai manzo Allah ya ce to zan yi hukunci tsakanin da littafin Allah, tsakani da Allah zan muku hukunci, duk da kasancewa Annabi baya zalunci wajen hukunci. Saboda haka sai ya ce eh, lalle abin da yake kan ɗanka shi ne bulala ɗari tun da bai yi aure ba, sannan kuma da zaman kurkukun shekara guda. Ita kuma wannan mata hukuncin ta kisa. Amma abin da ka ba da fansa ɗin da mun ba za a saurare shi, ko da hukuncin kisa ne za a yi maka, ka zo domin ka fanshe shi da waɗannan raƙuma ba za ka ma ba. Hukuncin Allah ba masa haka, ba zai yi ba sai an zartar. Saboda haka ko ka kawo ko menene mayar maka za, ba a haka madokokin Allah. Amma hukuncin bulala ɗari da kuma zaman kurkukun shekara guda. Shi ne ya ce ma wani Unai bin Tuhaq al-Aslami, wanda yake ɗan ƙabilan da ake rikicin, sai ya ce ka je ka samu wancan mata ka tambaye ta haka ne, in ta ce eh haka ne, to sai ku je ku jefe ta, saboda ta yi itirafi. In kuma ta yi mutu shi kenan banda ita, amma shi wannan za a zartar masa da hukunci. Dama haka ne, sai in an samu ɓangarori guda biyu, in duka suka tabbatar za a masa hukunci, amma in ɗaya ya tabbatar ɗaya bai tabbatar ba, to hukuncin zai tsaya akan ɗaya. Kamar yadda kuma nan gaba za mu gani, in mutum ya kawo kansa ya ce ya yi laifi, matukan ba a ɗauki mataki a kansa ba, yana iya fasa ba ya noke. Tunda akwai wanda ya zo wajen Annabi ya ce na yi zina, manzo Allah ya kau da kai, ya juya ya sake juyowa, ya ce a binciki hankalinsa, a bincike shi, shi ne hadisi na gaba. Aka bincike shi, to in ka noke aka zo aka neme ka ko ka gudu, to ba za a kamo ka ba, ta riga ta sha. To saboda haka a wannan matsala. Abu na farko, malamai sun ce yana da kyau duk wanda zaka sa shi ya rinka aiki a gidanka kai taka zanzan, kar ka bar shi ya rinka cuɗanya da mata, ya kuyan boko ku ji wannan da kyau, domin saboda an fi samun matsaloli ta wajen saboda tsabarin kishi da rashin ɗaukan muhimmanci dangane da abin da ya shafi dokokin addinin Musulunci. Kuma sai an zo an samu matsaloli, mutum ya rasa yadda zai yi. Ka samu tsakanin direban gida da matan gida, tsakanin kukun gida da matan gida, ko mai gadi ko wani abu makamancin wannan. To idan ya kasance kai mai gida kana saduwa da ita, mai gadi yana saduwa da ita, ko kuma shi wanda yake shiga ko ina yana saduwa da ita, aka yi ta haihuwa ƴaƴa, aka samu kamar ƴaƴa takwas, sai daga baya ka fahimci haka, ya za a yi raba ƴaƴan? Ya za a yi raba ƴaƴan? Kun ga an samu kwama cala. Saboda wannan hukunci sai dai idan an je lahira. Sai dai idan an je lahira. Shari'a abinda za ta ce a fili ƴaƴanka ne, amma yana iya yiwuwa kuma ba na kan bai. Amma dai a nan duniya shari'a za ta ce ƴaƴanka ne tun da matarka ce. Amma mai yiwuwa duk cikkunan nan gaba ɗaya ba na kama ne, ba kai ka yi mata ba. Direbobinka ne suka yi mata, ko kuma ana samun haka. Wato, inda na tabbatar da cewa wani lokaci ‘yan boko ba su da hankali. Yes, gidan wani ne da na gani, hatta inda yake kwanciya da matarsa, wani ƙato ne yake gyara gadon. Wani ƙato ne yake gyara gadon, zai zo ya gyara bayan sun kwanta da iyalinsa, zai ɗan kikkin ɗakin ya shiga bayan gida ya wawwanke ya kama hanya ya fita. Wala ina hankali, kana alhaji wane? Ai, ba domin wani abu ba sai mu ce alhajin banza. Yes, saboda ba daidai ba ne. Har inda ba ka tsammanin za su shiga, za su shiga, kuma kai kana nan ba ka da zuciya. Ko mata ne za a sa su rinka shiga cikin wajen ‘yan uwansu mata, sai an yi takasun gawa. Tun waɗansu matan ba su shigowa da alheri, ba su shigowa da alheri sai da takasun gawa. Balle a ce namiji, ƙaton namiji, balagagge, marar hankali ko marar tarbiyya, a ce shi ne zai rinka shiga tsakanin matanka da ‘ya’yanka. Wannan ba daidai ba ne. Malamai sun yi magana a kan haka. Duk matsalan da wannan mutumi ya samu, kuma mafi yawan manyan mutane da masu kuɗi su suka fi samun wannan matsala. Allah ya kyauta. Na'am. Sannan kuma wannan ya gwada duk mutumin da ya yi zina ba ya da aure, hukuncinsa bulala ne, bulala ɗari kamar yadda Allah ya ambata. Sannan kuma zai yi kurkuku na shekara guda domin ya gyara halinsa. Amma idan yana da aure namiji ne ko mace, hukuncin jefewa ne. Sai dai ba a zartar da hukuncin zina sai idan an samu shaidu huɗu ƙwarawa, ko kuma mutum ya zo ya tabbatar da kansa, ko kuma zargin da ake masa, aka kira ki aka ce ga zargin da ake maka, ya ce eh na yi. Kun ga kadin tabbatarwa ne. Saboda haka mutum ya tabbatar wa kansa shi kenan. Saboda shi ma wannan ya riga ya tabbatar cewa ya yi, matan ma ta tabbatar ta yi. Saboda haka yaro baya da aure aka yi masa bulala, aka sa shi kurkukun shekara guda, ita kuma mace aka jefe ta, babu maganan ma sanya ta kurkukun shekara guda. Saboda an ce ko da mace ce ba ta yi aure ba sai ta yi zina, aka zartar mata da hukuncin bulala, to za a kai ta kurkuku shekara guda? Wannan an ce a buɗe mata kofa kenan, a koya mata wani iskanci? Wasu malamai sun ce a samu bayin Allah, tunda yanzu gidan kurkuku kuma akwai masallacin juma'a, suna da limaminsu na juma'a, haka ne? Yawwa, suna da masu karantar da su. ko kuma a samu bangaren mata mata ne zalla a wajen kamar yadda bangaren maza za a samu maza ne zalla kamar yadda za a yi bulala wa namijin da bai yi aure ba idan ya yi zina a sanya shi kurkuku shekara guda haka ma macen da bata yi aure ba za a yi mata bulala dari sannan kuma za a je ta a kurkuku na shekara guda amma a hannun mata domin ta ɗauki darasi sun an yi kisa kuma shi ke nan kamar waɗanda suke da aure in riga an yi rajab an kashe su wai babu wata magana waɗansu suna ganin akwai bulalan da za a yi musu kafin a jefe su akwai hadisin da ya ambaci haka sai dai da yake an samu hadisi ne guda ɗaya mafiya yawan malamai suka ce wannan hadisi tsokakken hadisi ne wanda bai da aure namiji ko mace bulala da kurkuku wanda yake da aure namiji ko mace hukuncin kisa shine ar-rajm ina fata an gane wannan kenan kuma wannan ya gwada akwai wakilci ba lallai ne ko ina shugaba ko alkali ya ba tunda da aka zo aka yi wannan tirka-tirka matan ba ta wajen sai manzo Allah ya tura dan kabila yace wagdu ya unai ba Anas dan Malik ne annabi yayi tafsirin sa ba domin waɗansu masu fassara suna ce Anas dan Malik ne aka ce ba shi bane Unais bin Tuhaq al-Aslami ne dan kabilan ne saboda annabi ya duba ya ga in ya tura wani daban to za su samu fitina kun san ko hadithul if hadithul if shine kasafin da aka yi mana na Aisha radiyallahu anha tare da wani wanda ake kira sa Misfa abin ya faru ne a yakin da annabi ya tafi lokacin ya tafi tare da nana Aisha aka sanya ta a kan raƙumi a cikin wani ɗan ɗaki haka da suke ginawa ana kiransa Huda ko Haudai to lokacin da suka je suna dawowa sai suka yada zango a waje ita kuma ta mutu sai ta fita ta shiga daji manzo Allah yana taki sai ya ce a wuce dama wani lokaci cikin dare annabi ya kace a taki a wuce su kuma masu ɗaukar raƙumi suka zo suka ɗauki raƙumi su sun ɗauka tana ciki alhali ba ta ciki suka ɗauki raƙumi kawai suka tafi ana ta tafiya ana ta tafiya ita kuma tana dawowa a sai ta ga duk an tashi sai ta rasa yadda za ta yi kawai sai ta zauna wajen ya kuma mistan zama yana zuwa daga baya irin waɗanda suke biyo bayan nan ne shi shi kaɗansa magayya ne kuma akwai ɗan dangantaka tsakaninsu tun da ɗan uwa ne ga Abubakar bin Abi Quhaf kamar yadda waɗansu suka faɗa waɗansu kuma sun ce haka to lokacin da ya zo sai ya ce a sai ya ga duhu-duhu yana ƙarasowa sai ya gane mace ce lokacin gari ya fara wayewa ya ce ya yi aka yi haka mai ya faru sai shi ya sauka da kan raƙuminsa ya taka raƙumin da ya saukar da raƙumin ƙasa ya taka shi da ta hau sai ya riƙe raƙumin shi sai ya wuce gaba ba ta shiga ne nana Aisha ba ta cikin hudajin nan ba sai da suka je suka sauka kusan da rana da aka bude sai aka ga hudaji babu aka faɗa ma annabi ce to me ya faru ya aka yi kun ga annabi bai san gaibi ba da zai ce ya yi tana zuwa in Allah bai sanar da shi gaibi ba bai sani ba to ana cikin haka sai ga Misfa ya biyo bayan su tana kan raƙumi sai suka shigo sai Abdullahi bin Ubay bin Salul ya ce bai haɗa ta da wannan in dai ba wai saboda wani abu ya faru ba akwai wani abu da ya faru ko kuma wanda suka ji magana suka yi tayata lokacin da ta dawo ba ta da lafiya ita ba ta san maganganun da ake yi ba saboda ta kwana biyu ba ta iya fita to akwai wata mata wanda suke tare da ita wanda ta ce yau kam kira ka ne je bayan gari je in yi bayan gari mutanen yanzu za su ji mamaki a zamanin annabi mutum fa zai yi bayan gari har da mata jejiya ke zuwa jejiya ke zuwa in ka samu mai shekara 70 ma ko 80 ya baka labarin ƙauyensu zai faɗa maka daga baya ne aka kirkiro shadda a cikin gida amma da jeji yake zuwa har da mata kamar su sukan je irin da almuru an san almuru ko ko da magariba haka ta fara za su je zuwa magariba bayan magariba kamar bayan isha'i kuma to su kuma maza su ne za su shiga su da haka suke yi mutanen da kuma wani abin mamaki waɗanda suke haka zai wahala a ce ka je kawo kan kashin wani tunda dama riga an saba haka shi ne ta ce ta zo tarkata da ta zo suna cikin tafiya sai matan ta yi tuntube da ta yi tuntube da ta ce a'a da ta ce wane Allah wadaransa sinana aisha ta ce me yasa kika ce wani Allah wa tsaransa mutumin kirki irin wannan ita bata san menene yake faruwa ba saboda wanda aka kira din yana daga cikin waɗanda suka yi ta yawo suna yaya ta magana kusa a cikin mutane ana samun haka akwai wani zai zama kanwa uwar gami in ya ji magana in ya zauna a nan in ya zauna ko ba samun su ko ina duk inda ka je za a ce ai wane ne ai haka kawai ba fa ba shi aiki ba shi ya ba da kansa yi ta sake tuntuɓe ta faɗi haka ta ce kai ni kan me yake faruwa ne mutumin da nake masa tsammani mutumin kirki ta ce kai yarinya ce ashe baki san me yake faruwa ba aikin jikin ta ce to abin da yake faruwa kenan ai shi din ana zarginsa da ke wato ana zargin wani kai da ke ko kuki wacce yana ta yada magana ana zargin wani da ke to ta ce ni ai ban sani ba to sun dan tsaya suna magana sai ita wancan mata ta ce to mu karasa sai ta ce ai babu maganan karasa ni ba hayan da nake ji ma bana ji yanzu mu koma gida ta ce shi yasa na lura idan annabi ya zo ban da lafiya sai ya ce ya jiki in na ce da sauki sai ya kama hanya ya fita ba ya cewa komai saboda shi ya ji kuma sai da aka yi kusan kwanaki 30 wata guda wahayi bai sauka ba saboda haka annabi ya damu kwarai da gaske kamar yadda zuwa cikin hadisi zai to karshe me ya faru shine waɗanda suka yi kasafin da Allah ya kubutar da ita da ayoyi 12 ko fiye da haka sai aka yi musu bulala saboda me saboda sun yi kasafi sun jawo abin da yake ba haka ba suna so su ci mutuncin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko da yake wannan haddi ne shi ma a gaba akwai inda za mu dan samu gutsurin labarinsa to don haka idan an samu zargi mutum ya tabbatar aka samu itirafi ko shaidu guda hudu samun shaidu guda hudu shi yake da wahala saboda idan na farko ya je gansu suna zina sai ya gansu a manne duk wanda zai kira su shaidu su ma sai sun gansu a manne in kuma suka samu lauyoyi ko suka yi iya da bakinsu suka ce ai mannuwa kawai suka yi ba a gansu da kyau bane shi bai shiga ba to don sai ka gani kamar yadda masayin tozani yake cikin sandun tozani to shi yasa a zamanin annabi ba a samu shaidu guda hudu sun tabbatar da zina ba sai wanda suka zo suka yi jawabi an samu algamidiyya awil juhainiyya kamar yadda aka samu ma'ed su da kansu sun zo sun yi itirafi wannan namiji ne wancan kuma mace ce ta zo da ɗa ta ce wannan ɗan an same shi ba ta hanyar aure ba to ala ayi halin duk mutumin da ya zina baya da aure ko ba su da aure namiji ko mace Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wajliduhum wa fajliduhuma bi ma'ana ku yi musu bulala bulala nawa mi atajal bulala ɗari kuma bulala ɗari ɗin nan da gaske ne za sannan hadisi ya ce a sanya su kurkuku don ayan Qur'ani bai ambaci kurkukun ba ina fata an gani amma idan suna da aure ayan qur'ani kuma bai ambaci hukuncin su ba hadisi ne suka ambaci hukuncin mazinatan da suke da aure to kuma hukuncin su arrajam hadisi na gaba da zamu karanta shine na bayi wadanda su ba ƴaƴa ba bayi lokacin da yake da akwai bayi su bayi waɗanda ba ƴaƴa ba idan sun yi zina hukuncin su irin wannan ne da muka ambata ko kuwa akwai bambanci shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu dada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.